Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19:31:49 da kuma 60. A birnin Niamey da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Domin da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalu da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Laraba 23 ga watan Oktoba 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud, ba mu kanin labarai.
To, Muhammad Hafiz, Turkiya ta ce ba ta da buƙatar ta ci gaba da kai har-hare cikin Syria domin Amurka ta sanar da ita cewa Kurdawan da ke arewacin Syria sun kammala janyewa daga yankin. Bayanai na ƙara bayyana waɗanda ke nuna cewa fadar White House ta nemi su yi cuɗanin cuɗeka da Ukraine wajen binciken 'yan Democrat. Sannan za ku ji cewa burin ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai na ƙara dishewa.
Kanin labaran kenan, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger wasu ƙasashen Afirka ta yamma rainan ƙasar Faransa sun fara wani taro. To, ko menene makasudin wannan taro?
Kasashe takwas kenan su zama kamar kasuwa guda wadda dai duk mutanen kasashen ga takwas suna iya su sirkile su yawo yadda suka ga dama, suna iya su tashi sayar ayyukansu yadda suka ga dama.
Haka kuma za ku ji cewa har yanzu wasu 'yan Najeriya suna ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan rage yawan 'yan majalisar dokokin tarayyar kasar.
Albashin senator ɗaya ya yi daidai da aikin ma'aikaci na gwamnatin tarayya na shekara 25 a wata ɗaya.
Muna tafa da ƙarin bayani, sannan kuma muna tafa da shirin demokuraɗiyya a yau wanda Madina Dauda take gabatarwa, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum. Turkiya ta ce ba ta da buƙatar ta ci gaba da kai har-hare a cikin Syria domin Amurka ta sanar da ita cewa Kurdawan da ke arewacin Syria sun kammala janyewa daga yankin. Kasar ta Turkiya ta fidda wannan sanarwa ce sawa'i bayan cikar wa'adin kwanaki biyar da ta ɗiba na tsagaita wuta a har-haren da dakaranta suke kaiwa a yankin da ake mai kallon tudun mun tsira ne na Kurdawa a arewacin Syria. Hakan na faruwa ne bayan wata ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi da takwarar aikinsa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan a jiya Talata kan yadda za su samar da tsaro a kan iyakar ƙasar ta Syria. Shugaba Erdogan kenan yake cewa wannan zaman tattaunawa zai zama wata dama da za ta maido da zaman lafiya cikin gaggawa a yankin. Wani babban jami'in diplomasiyyar Amurka a Ukraine ya faɗa wa jami'an majalisar wakilan ƙasar cewa an sanar da shi cewa fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce ba za ta saki wasu kuɗaɗen tallafin kayayyakin soji ga ƙasar ta Ukraine ba. Har sai ita Ukraine ɗin ta fito fili ta yi alkawarin cewa za ta binciki 'yan jam'iyyar Democrat da iyalan gidan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden. Mukaddashin jakadin Amurka a ƙasar ta Ukraine Ambassador William B. Taylor ya bayyana hakan ne yayin da yake ba da shaida cikin sirri a zaman binciken da majalisar ke yi wanda ke duba yiwuwar tsige shugaba Trump. Shaidar da ta yi karo da ikirarin da shugaba Trump ɗin ya yi cewa babu batun cuɗanin cuɗeka tsakaninsa da Ukraine. Taylor ya ƙara jaddada matsayinsa cewa ba a yi tunani ba a matakin da aka ɗauka na rike kuɗaɗen tallafin wanda Ukraine ɗin ke matuƙar buƙata. Shi dai shugaba Trump ya musanta aikata ba daidai ba a zarginsa da ake yi na cewa ya nemi Ukraine ta binciki abokanan hamayyarsa musamman Hunter Biden ɗan tsohon mataimakin shugaban Amurka kan rawar da ya taka a wani kamfani da ya aiki da shi mai suna Burisma a ƙasar ta Ukraine. Yan majalisar dokokin Birtaniya sun yi fitali da kiran da Prime Minister ƙasar Boris Johnson ya yi na su hanzarta amincewa da tsarin da Birtaniya za ta bi wajen ficewarta daga ƙungiyar tarayyar Turai ta EU kafin nan da ƙarshen wannan wata na Oktoba. Majalisar wakilan ƙasar ta amince da ƙudurin da Johnson ya gabatar na ficewar ƙasar daga EU mai ɗauke da shafi 115 da ƙuri'u 329 masu rinjaye da kuma 299 da suka sha kaye. wannan dai shine karan farko da majalisar ta amince da wata bukata da aka gabatar mata wadda ta shafi batun ficewar kasar daga tarayyar ta Turai. Sai dai ƴan jam'iyyar wato ƴan majalisar sun ki goyen bayan kiran da Prime Minister yayi na ganin an kammala komai da komai cikin kwanaki uku masu zuwa a kuriyar da aka kada, inda mambobin majalisar 322 suka yi kiamun cewa, yayin da 308 suka zabi akasin hakan. Abin da ake ganin zai dishe fatan da ake da shi na ficewar Burtaniya daga EU mai mambobi 28 a mako mai zuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata babbar jami'ar diplomasiyar Amurka ta fadawa 'yan majalisar dokokin kasar cewa gwamnatin shugaba Donald Trump na ci gaba da nuna damuwa kan yadda India take ta mamaye yankin Kashmir, amma kuma ta nuna goyon bayan India kan muradun ci gaban da take so ta aiwatar a yankin. Mai rike da mukamin mukaddashin mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka a yankunan kudanci da tsakiyar Asiya Alice Wells ta fada a wata sanarwa da aka mika wa kwamitin da ke kula da harkokin kasashen waje a majalisar cewa Amurka na goyon bayan matakan da gwamnatin India ke dauka na ganin ta daidaita al'amura tare da magance korafe-korafen da ake samu a yankin na Kashmir. Wals ta kara da cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka ce ta nemi India ta maido da hanyoyin sadarwa na tarho da internet a kuma saki mutanen da aka tsare. Hakan na faruwa ne bayan wata arangama da aka yi a farkon makon nan akan iyakar Pakistan da India da suke takaddama kan yankin na Kashmir. Lamarin da ya sanadin mutuwar mutum tara ciki har da sojoji uku kuma ya haifar da zanga-zanga a Islamabad. Uzma Gul na ɗaya daga cikin masu zanga-zangar. Ya ce babu wanda ya isa ya samu galaba akan ƙasar da ta dukufa kan abu guda. A yau hankulanmu sun karkata ne kan yankin Kashmir. Saboda haka babu wanda ya isa ya nasara a kanmu. India da Pakistan dai sun sha tafuka fada a tsakaninsu a kan yankin na Kashmir, inda yanzu haka kowannensu ke kula da wani ɓangaren yankin. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce tana da hujjojin da suka nuna cewa ɓangarorin da ke takaddama da juna a ƙoƙarin karɓe ikon Tripoli babban birnin Libya sun tafka laifukan yaƙi. Wani rahoto da ƙungiyar ta Amnesty mai headquarter a London ta fitar a jiya Talata ya nuna cewa mayakan sa kai sun kashe fararen hula da dama tare da raunata wasu ta hanyar kai hare-hare. Ƙungiyar ta ce ta tattara waɗannan bayanai ne a binciken da ta gudanar a yankunan da ake tafka faɗan tun bayan barkewar rikici a ranar 4 ga watan Afrilu, inda tawagarta ta ziyarci wurare 33 da aka kai hare-haren sama da na ƙasa ta zanta da shaidu.
Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai kuma rahotanninmu. Wasu jami'an jamhuriyar Nijar da na kungiyar kasashen Afirka ta yamma renin kasar Faransa wato UMOA sun fara gudanar da taro a birnin Yamai da nufin tantance ci gaban da kasar ta Nijar ta samu ko akasin haka game da alkawarin da ta dauka a karkashin yarjejeniyar shige da ficen al'umma da dukiyoyinsu a tsakaninta da sauran kasashen bakwai masu amfani da kudin saifa. Ga rahoton da wakilin Muslim Muhammad Barma ya aiko mana daga Yamai.
Waiwaye akan ayyukan da gwamnatin Nijar ta dauki alkawalin gudanarwa a fannonin da ke shafar rayuwar talakawa kai tsaye shine babban makasudin wannan taro da ke matsayin wani ma'aunin da ke fayyace kokarin kasar ta Nijar akan maganar mutunta yarjejeniyar da ta cimma da sauran takwarorinta na yammacin Afirka renon Faransa, inji Aisha Saidu, jami'a a ma'aikatar ministan fasalin ƙasa.
Akwai abubuwa da UMOA ta ashe ta ce ga su nan ga da 2019 ya kamata a ce wa'annan abubuwa an cika su. Akwai kuma marshe kuma ana son ya zamanto ƙasashe takwas kenan su zama kamar kasuwa guda wadda dai duk mutanen ƙasashen ga takwas suna iya su sirkile su yawo yanda suka ga dama, suna iya su tashi sayar ayyukansu yanda suka ga dama. Kuma akwai fannin konkirans shine gogayyar kasuwanci. Mutum ya tashi daga wata ƙasa ya koma wata ƙasa yana iya bunƙasa sana'ar shi da ya ga dama. Kuma akwai politics sectoral iski yanda gwamnati yake cewa yana tsarin harkar karkaran nan yana tahiya daidai ko bai tahiya daidai, ci wani ci gaba ne aka samu daga bara zuwa bana.
Fannin sukuri yana daga cikin fannonin da talakawan yankin na Iyomawa suka fi korafi a kansu, ganin yadda jami'ai a wasu kasashe mambobin wannan kungiya ke fatali da yancin kai da kawon jama'a. Sai dai Umar Musa da ke daya daga cikin wakilan ma'aikatar sukuri ta kasa na cewa sakacin matafiya ne ke karawa bara gurbin ma'aikata kwarin gwiwar ci gaba da tafka irin wannan ta'asa.
Ba kasar da ke bada kuɗi ga ƴaƴan wata ƙasa wanda suke cikin wagar Iyomawa, duk mutum wanda ke aikin bisa kanshi kashi ne kenan yana bada ma kuɗi. Kuma ai akwai ayoyin doka da yawa wanda suka bada ke mutum duk in aka amsa akwai inda yake iya ya daga ƙara. Tunda in kai tar ƙasa ku ka tauta ƙasa duka ta cikin Iyomawa, kuma ba ku da ambasada kuna da consul, ka san lokacin ka san rana kuma an san ko su wane suka hau aiki wannan lokacin, sai a ji a kwato mu haƙinka a hukunta shi.
Wannan shine karo na shida da ake gudanar da irin wannan taro na binciken ayyukan da gwamnatin Niger ta zartar a ƙarƙashin ƙungiyar Iyomawa a tsawon shekara. Kuma a cewar Jibo Ibrahim na ma'aikatar kuɗi ta ƙasa,
2017 on était à 54%, on est arrivé à 65%.
A 2017 mun yi ayyukan da aka kista cewa sun haura kashi 54 daga cikin 100 na alƙawarin da muka ɗauka. A bara an samu ci gaba da kashi 65, kuma a wannan karan ina da kwarin gwiwar za a samu ci gaban da zai sa mutun kare kashi 100 cikin 100.
In not give up approche les 100%.
A ƙarshen wannan taro na tsawon wuni uku, mahalartan za su bullo da wasu shawarwarin da za su taimaka a magance matsalolin da ke haddasa tsaiko wajen zartar da ayyukan da kungiyar ta Iyomawa ke shatawa gwamnatocin kasashen Afirka ta Yamma renon Faransa su kimanin 8. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. To daga jamhuriyar Niger barin Leka makwabciyar ta Najeriya, inda kungiyar matan Indiya mazauna babban birnin tarayyar kasar Abuja ta shirya taron baje kolin kayan saka zayyana da suturun matan Indiya sari, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin mu Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana daga Abuja, da ya fara da kalaman jakadan Indiya a Najeriya Mr. Abai Takur.
We have nearly 50,000 Indians who live in Nigeria and probably a slightly greater number of
Jakadan India Nigeria Mr. Abe Takur ya ce akwai kimanin India 50,000 a Nigeria. Haka nan akwai dubban yan Nigeria India da ke gudanar da lamuran aiki, kasuwanci da sauran al'amuran raya al'adu da tattalin arziki. Mr. Takur na magana ne a lokacin da nake zantawa da shi a wajen taron baje kolin kayan saka zayyana da suturar matan India wato sari da kungiyar matan India mazauna Abuja ta shirya.
We have probably a unique privilege where three presidents of Nigeria have studied or received training in
Muna alfahari da cewa kallon shugabannin Nigeria uku sun samu gwanan cewar aiki a cibiyoyin soja na ƴan gata a India. In ji jakadan da ke yabawa Nigeria cewa ita ce mafi girman abokiyar hulɗar kasuwanci India a Afirka. Takur ya ce akwai shirin kulla dangantakar fina-finan India Bollywood da na Nigeria Nollywood. Lady Aisha Zakari Yasmin na daga yan kungiyar tamatin India a Nigeria, duk da mahaifinta na da dangantaka da Nigeria. Tana mai cewa suturar sari na nuna mutunci ne da al'adu na musamman matan aure a India.
Kamar a ce wanda zaka ga Nigeria ake cewa Pakistan, doguwar riga da wando, yawanci a India wanda suka ba su da aure da kuma matan musulmi su suka fi sawa. To amma yawanci su matan India wanda suke masu addinin Hindu, yawanci inda sun yi aure sun fi sa sari. So ko da a ce ba su sa shi kullum sun zauna a gida ba, to in za a yi wani ko wani biki ko wani taro su suke sa, kamar shine ko malwaya din su, kamar yadda matan musulmi zaka ga za su sa hijabi ko su rufe kansu.
Shi ko Mubarak Khan dan Najeriya ne da ke jin harshen Indiyanci da bai amince da caccakar Indiyawa da ake ganin sun zubar da al'adunsu, sun dauna yammacin duniya ko na Turawa.
Dan mutum daya ko mutum biyu ko motoko sun yi wani abu da ba daidai ba zai shafi dukkan mutane ba. Indiya da take da adadin mutane akalla kusan mutum biliyan 1.2, ba na jin dan wasu tsararu da ba su su mutum miliyan 50 ba da ake gani a fina-finai suna abubuwa da za su zamana mutane sun yanke wa daukacin Indiya hukunci cewa dukkan sun karbi tsarin Turawa. Hakika wannan ba gaskiya bane. Yanayin rubutunmu da harshenmu da abincinmu da zamantakewarmu a cikin al'umma da iyali da yanayin kasuwancinmu da yanayin suturin da muke sawa kusan zaga na Bahaushe da na Baindiya suna yin kamanceceniya da juna saboda sun samo asali na waɗannan al'adun yawanci daga Larabawa.
Gaida 'yan Najeriya da kuma sauraron Hausa da harshen Indiyanci.
To, Sabko Adab, ya sai Hambat Karniyaki, Hamiyaha, Manoranjan Kelye, Indian High Commissioner mai Nace Orgayenge, mai Abko Salam Karna.
Mun gode kwarai.
Taron ya samu halartar masu sana'o'in basira, masu ɗaukar hoto da likitocin Indiya a Najeriya, ciki da Mr. Sanjay K. Ofadayaya na asusun Tulsi Charai da ke ba da tallafin magani kyauta. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Nasira da Mel Hikaya da wannan rahoton. To, kafin mu je ga shirinmu na demokuraɗiyya a yau, ga wannan somin taɓin.
Kin da na dauka duk lokacin da aka ce akwai folio immunization a lokuramin hukuma na jihar Borno, duk lokutukan da suka sa muna nan mun tashi akan jama'a mu muna mobilizing traditional rulers da dama bulamai da lawanai da duk hakimai sun tashi sun saya da jama'a muna sa su gane amfanin polio da immunization kuma duk manyan mutane har da partners da suke zuwa kasan waje in sun zo sun same mu a gari suna gan mu muna tayawo a jeji da cikin gari.
Honorable Zanna Madugubi kenan shugaban karamar hukumar Gubi da ke jihar Borno. Sai a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakken hirar. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 1 na dare da minti 17. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Ni Shamadina Dauda. Makonni uku da suka gabata ne sanata mai wakiltar yankin jihar Imo ta Yamma, Owele Rochas Okorocha dan jikan Sokoto, ya kawo wani batu mai sosa rai wanda har zuwa yanzu ana muhawara a kansa a kasar. A jawabin sanata Rochas Okorocha, ya ce tafiyar hawainiya da tattalin arzikin Najeriya ke yi a halin yanzu yana neman taimako daga wurin 'yan ƙasa, musamman ma 'yan majalisa, inda ya ce 'yan Najeriya sun zuba ido domin su ga irin dabarun da ɓangaren majalisa da ɓangaren zattazuwa suke da shi da zai fitar da ƙasar daga ƙangin rashi har a samo isassun ayyukan yi da kuma hanyoyin fitar da 'yan ƙasa daga yunwa da talauci. Rochas a ƙarshe ya ba da shawara a rage yawan 'yan majalisar dokokin ƙasar. A shirin na yau, za mu ji ra'ayoyin wasu 'yan ƙasa akan wannan batu. To, zan fara ne da ra'ayin fitaccen ɗan siyasa wanda aka daɗe ana damawa da shi a fagen siyasar ƙasar, Barista Abdullahi Jalo.
Albashin senata ɗaya ya yi daidai da aikin ma'aikaci na gwamnatin tarayya na shekara 25 a wata ɗaya. To, ni abin da nake da shi shine a yi abin da ake kira monetization na majalisa. Madina, kin fito misali daga jihar Nasarawa, 'yan majalisinku jihohi su ɗauki nauyinsu. A nan in Madina ta fito zaɓe, ta cancanci ga ilimi ga komai za ta zo ta taimaka, sai wani mai kuɗi kuma ya fito, to albashin da za a biya wa ɗan majalisan in ya ci ya dogara ga arzikin jiha. Ma'ana ba da zai yi kuɗoyin zuwa wajen, sai wanda yake da ƙwanya, sai wanda yake da abubuwa da dama da zai yi Najeriya ta ci gaba, Nasarawa ta ci gaba. Zuwa da kuɗi a nemi mukamin zuwa wajen don a samu kuɗi babu shi. Nan abin da nake nufi shine in Nasarawa za ta iya bayan dan majalisar ta a Senate 200,000 a wata, dan majalisar tarayyar ta 100,000 ya dogara ga arzikin jihar. In bayansa za su biya miliyan 10 wa dan majalisar su, ruwan su zai hana masu kashe kuɗi don su zo su samu riba a majalisa.
Wato kenan jihohi da ƴan majalisar za su wakilta su ne za su rika biyan su
dogaran arzikin jihar. Su talakawa ba za su zabi shirme ba don babu kuɗin. In kaga kazo to kai fitacce na jarka, an tabbatar zaka zo kai wani abu, kana da ilimin, kana da focus, kana da wato hangen neza, kan tara abubuwan da zai yi wa Najeriya kyau da kasar ka, ba wai biyan bukatan kanka ba. Misali Gombe, in an tashi za a ce to jiha za ta biya Sene, za ta biya Rep, abinda muke karba a gwamnatin tarayya biliyan 4 ne, senatocin mu wanda duk zai je 500,000 ne a wata, hazorin namu 300,000 ne a wata, jahili money bag wato wanda suke so su zo su nemi mukami don kuɗi don babu, masu kwanya, masu son kasanta ci gaba, kuma ya taimakawa bill na two young turan, don bill na two young turan akwai dan yaudara a ciki, ga bill an ce matasa su zo su yi takara amma ba za su iya sayan form ba. To amma yanzu da wannan monetization na majalisa ba two young turan ba, ko infant ne turan ya samu platform.
Barista Abdullahi Jalo ya ce a bawa jihohin nauyin biyan ƴan majalisar dokokin ƙasa saboda a rage amfani da kuɗi wajen jan hankalin ƴan takara. Bari mu je ga shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyoyin matasa na jihohin Arewa 19 kuma shugaban talakawa Imrana Wadanas. Menene naka ra'ayin?
Ni ɗan son suna ne a ce majalisar dattijai da kowace jiha ke kawo mutum uku, a ce mutum ɗaya za su kawo. A kowace jiha kake yadda za ka yi takarar gwamna, haka za ka yi takarar majalisar dattijai. Kin ga in aka ɗauko mutum ɗaya daga kowace jiha, sai a wayi gari a ce duka waɗanda ke majalisar dattijai ɗin nan mutum 37 ne har da Abuja, an samu sauki. Sannan in ka zo wajen maganar majalisar tarayya, sai majalisar tarayya nan ita ma a kimanta ta, a ce maimakon kowanne federal constituency yadda yake tasowa a matsayin ɗan majalisar tarayya, a'a, a mai da shi kowace jiha ta hiddo mutum uku kawai. A matsayin sanatoci na da, a koma ƴan majalisar tarayya su ne haka, kowace jiha ta turo mutum uku a matsayin wakilinta. Sannan kin ga in aka yi haka, duka za ka yi lissafin su za su koma su 109, ga kuma 37, in ka da lamba ce mai kyau. Dalili kuwa shi ne in ka kalli abin da kyau, duka yanzu mutanen da muke tahowa da su ko waɗanda muke turowa, akwai wanda ma har ya gama shekara huɗun shi bai cewa tas balle tas ta tas. Akwai wanda ma kana iya yin ƙididdiga kwanakin da yake zuwa ma majalisai, ba kullum yake zuwa ba. Sannan in ka ga an hiduno hoton na majalisa, za ka iske wuri digga wurare na rututu amma babu kowa. To da yawan sayansu ba zuwa suke ba, waɗanda kuma ma suke zuwan ba su cewa komi balle. Dan yanzu in dai kana kallon zaman majalisa tun daga tarayya har zuwa na dattijai, za ka iya kirga iyakar mutanen da suke magana, zaka iya kirga iyakar mutanen da suke bada gudunmuwa, zaka iske iyakar mutanen da suke cewa su ne majalisar su aka sani kuma su suke kawo gudunmuwa. To sauran wa, to da a kawo mutum ya zo ya ta zama, bai ma san abin da ya kawo shi ba, ba a san abin da ya kawo shi ba, can ya baro gidan shi bai zanna gidan ba, kuma bai zanna majalisar ba, bai kuma zo ya bada wata gudunmuwar za ta ci gaban wurin da yake wakilta ba, su kansu mutanen ba su ma san ma irin wakilcin da yake musu ba. In da yawa zaka ji wasu mutane suna cigiyar su a cikin radio ko television ko jarida, suna cigiyar wani tun da ita hewata shida ko shekara ɗaya ko shekara biyu ba a san inda ke ba. Amma in aka tantance, wato tun wajen tantancewai da ma ka zo kai takarar sanata, ka san yadda za ka yi takarar gwamna a jiha, haka za ka yi takarar majalisar dattijai. Sannan ka san in ka taho ka san abin da kawo, sannan mutane sun san mutum ɗaya ne, da haka za su tantance su tabbatar da sun tura wakili wanda zai iya wakiltar su, ba wanda zai je ya kama zama ko yana hira shi ba. Yin hakan zai kawo sauƙin za ka iske in ka ɗauki sauran kuɗaɗen amfanin da za su yi ma ƙasar nan ba su da adadi.
Kenan mun kauce daga ta Amerika da muke koyo.
Ai daman su suna da dalili, da haka bai kamata a ce komi suka ɗauko mahimman bishi ba. Ko fa da ake magana jahiliya, lokacin da aka zo ƙasar nan ai an samu wasu ɓangarorin suna da shugabanci, suna da ilimi, suna da hukunci da irin wanda suke. To da haka ya kamata sanda duk Amerika ta zo da wani abu, sai a kalli irin nisan da ta yi, da irin tasirin da take da shi, da irin arzikin da take da shi. Da haka mu in muka zo dashi sai mu sai.
Shugaban talakawa Imrana Wadanas na mai ra'ayin a mayar da majalisar dattawa ta zamo mai wakilai 37, sannan ta dokoki kuma su zama 109. Yaya ɗan kasuwa mai zaman kansa Saminu Dauda ke kallon batun?
A ra'ayina na goyon bayansa 200%. Tunda da hali ma so na yi a hada majalisun na ma ya zama gida daya. Kun kuma rigawan ba zai yi ba, to kudaden da suke samu da allowance da suke samu da albashin su, to su rage. Saboda haka idan aka rage, wallahi tallahi abun nan da za a rage aka tara kudinan jimla zai taimaki talakawa kwarai da gaske.
Har yanzu fa koyon demokradiyyar America muke.
Ah, koyi da ita muna yi, amma in kika duba akwai fa lokacin da aka ce ɗan Najeriya musamman ɗan majalisu kudaden da ake biya musu ya ninka na jihohin America da wasu kasashe. To dan me zai zama haka? In kuma ba haka ba, a tsaka wani tsarin da zai zamanto cewa a dinga biya musu da turanci da ake kira sitting allowance, zaman nan da suke yi sa a biya su. Kin kuka duba sun tafi hutu, ba su tafi hutu ba, albashin su nana, allowance su nana. Kwanakin baya ma akwai lokacin da aka ce an yi bincike kusan da miliyan 900 na abu kudaden da ya kamata a dinga yi wa constituency project, wato irin aikace-aikacen da ake wa mazaɓarsu. Wato abin da ake nufi shi ne kudaden da ake yi da aka ware wajen miliyan 900 wani kusan biliyan ɗaya da ake yi wa mazaɓarsu, an kawar da su ta wata hanya da bai kamata ba, kuma mutane fa suka zaɓe su. Dan me za a yi haka?
To laifin mutane ne kenan da suka zabe su, ko me kake gani?
To na farko dai laifin su ne, saboda yawancin mutane sun zabe su ba fadan abubuwan da suke yi mutane ba. Na biyu, mutane ya kamata su bincike su, a dinga bugawa a jaridu aikace-aikacen da suke musu. Kin ga mutane suka zabe su kowa ta kansa yake saboda halin da ake ciki a Najeriya. Kuma gaskiya ya kamata a sake tsari.
To a sake tsari, a cire tsarin demokradiyya na shugaban kasa da Najeriya ke yi ne, a kawo tsarin da ya fi shi sauki.
Ai duk wani tsari da za a yi a Najeriya tsari ne mai kyau, ba fa tsarin fa da za a shimfiɗa shi da ba zai yi kyau ba. Tsakani da Allah, yanzu mu aka ce a canja wasu abubuwa, su waye za su canja? Su ne matsalolin. So da kin ga ko zai wuya, sai dai idan kiraye-kiraye yayi yawa, na tabbata ko watara haka za ta cin maruwa. Rashin yin abin ne tsakani da Allah. Duk wani tsari da za a kawo nan gaba, wallahi ko za a kawo tsari iri-iri kamar zai kai guda goma, in dai ba za a yi tsakani da Allah ba, za a koma gidan jiya ne.
Yadda ra'ayoyin suka kasance kenan. Idan ba a manta ba, a kwanan nan ne ƙungiyoyi masu zaman kansu da ma na siyasa suka nuna adawa akan shirin kashe biliyoyin nairori wajen sayawa 'yan majalisar dokokin motoci, duk da mawuyacin yanayi da tattalin arzikin ƙasa ke ciki. A nan shirin ya kawo jiki a madadin barista Abdullahi Jalo da shugaban talakawa Imrana Wadanas da ɗan kasuwa Saminu Dauda. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin, nake cewa mu kasance lafiya.
Malala gaida Madina Dauda da shirin demokradiyya a yau. Kafin mu kammala shirin, ga Mahmud ya dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
Turkiya ta ce ba ta da bukatar ta ci gaba da kai hare-hare a cikin Siriya, domin Amurka ta sanar da ita cewa Kurdawan da ke arewacin Siriya sun kammala jinyewa daga yankin. Kasar ta Turkiya ta fitar da wannan sanarwa ce bayan cikar wa'adin kwanaki biyar da ta ɗiba na tsagaita wuta a hare-haren da dakaranta suke kaiwa a yankin da ake mai kallon tudunmin tsirani na Kurdawa a arewacin Siriya. Hakan na faruwa ne kuma bayan wata ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi da takwaran aikinsa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan a jiya Talata kan yadda za su samar da tsaro akan iyakar ƙasar ta Siriya. Wani babban jami'in diflomasiyyar Amurka a Ukraine ya faɗa wa jami'an majalisar wakilan ƙasar cewa an sanar da shi cewa fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce ba za ta saki wasu kuɗaɗen tallafin kayayyakin soji ga ƙasar ta Ukraine ba. Har sai ita Ukraine din ta fito fili ta yi alkawarin cewa za ta binciki 'yan jam'iyyar Democrat da iyalan gidan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden. Makaddashin jakadin Amurka a ƙasar ta Ukraine Ambassador William B. Taylor ya bayyana hakan ne yayin da yake ba da shaida cikin sirri a zaman binciken da majalisa ke yi wanda ke duba yiwuwar tsige shugaba Trump. Shaida da ta yi karo da ikirarin da shugaban na Amurka ya yi, wato cewa babu batun cuɗeka a tsakaninsa da Ukraine. Yan majalisar dokokin Birtaniya sun yi fatali da kiran da Prime Minister ƙasar Boris Johnson ya yi na su hanzarta amincewa da tsarin da Birtaniya za ta bi wajen fice wata daga ƙungiyar tarayyar Turai ta EU kafin nan da ƙarshen wannan wata na Oktoba.
To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau John Ellison, ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun haɗa shirinmu na hantsi.